Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Yusuf Aliyu Harandane tare da abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku na yau Laraba 5 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. A cikin shirin za ku ji irin matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke dauka don kawo ƙarshen matsananciyar hali da ƴan gudun hijira ke fuskanta a ƙasar. Daga bisani za mu kawo muku labaran tamola amma a takaice. Idan kuma Allah ya ba mu iko za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai shin menene ra'ayinku game da kudaden da ake cewa margayi Sani Abacha ya sace da kuma yadda ake amfani da su idan an kwato su. Lambar da kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-0-2-0-2-0-5-5-5-5. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. A yau Laraba za a kawo ƙarshen shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da ake tsammanin wanke shi daga zargin wuce gona da iri a gudanar da aikinsa da kuma yi wa majalisa karen tsaye. Wakilan majalisar dattawan Amurka za su hallara da yammacin yau domin kada ƙuri'a ƙarshe a matsayin masu yanke hukunci a shari'ar makonni biyu bayan amincewa da majalisar wakilan ta yi da daftarin doka biyu na tsige shugaba Trump. Kafin a iya tsige Trump daga kujerarsa, tilas sai kashi biyu bisa uku na majalisar dattawan 100 sun kada ƙuri'ar goyon bayan samunsa da laifi. Amma jam'iyyar Republican ta Trump tana da rinjaye 53 a kan 'yan Democrat masu 47. Haka zalika babu wani ɗan jam'iyyar Republican da ya nuna a bainar jama'a cewa zai kada ƙuri'ar tsige shugaban. Haka zalika babu wani ɗan jam'iyyar Democrat da ya ce zai rabe daga jam'iyyarsa ta hanyar kada ƙuri'a don wanke shugaba Trump. Wata kotu a Afirka ta Kudu ta ba da sammacin kama tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma bayan da yayi ta kin bayyana a gaban kotu domin fuskantar shari'ar zargin cin hanci da rashawa da aka dade ana yi. A shekaru biyu da suka gabata, tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma yayi iya kokarinsa don kaucewa fuskantar shari'a kan tuhumar cin hanci da rashawa da ta shafi yarjejeniyar makamai da ake zarginsa da yi a shekarar 1990. Bayan fara shari'ar a wannan mako, sai Zuma yayi wani abu na daban. Ya aika da takardar ta hannun lauyansa zuwa babban birnin Pietermaritzburg, inda ake shari'ar ya baiwa alƙalin takardun cewa ba shi da lafiya. Lauyan da ke sauraron ƙarar, Dali Fili, ya bayyana cewa aiki ne na yau da kullum a wannan kotu da kowace kotu da ke gudanar da shari'ar masu laifi. Idan har wanda ake tuhuma bai halarta ba, idan wanda ake tuhuma ya gaza samar da takardar shaida aikin likita ba tare da wannan shaida ba, wannan kotu za ta iya bada sammacin kama shi. Duk da cewa kasar Kenya ta haramta kaciyar mata a shekarar 2011, al'adar ta ci gaba a wasu ƙabilu. Shugaba Uhuru Kenyatta ya yi alƙawarin kawo ƙarshen kaciyar mata kafin shekarar 2023, shekaru 7 gabanin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙayyade don dakatar da wannan al'ada a duniya baki ɗaya. Masu fafutuka duk da haka sun ce ana buƙatar ƙarin ɗaukar matakai, yayin da miliyoyin yara mata har yanzu suke cikin haɗarin fuskantar wannan al'adar. Ƙasar Kenya ta haramta kaciyar mata a shekara ta 2011, amma wasu ƙabilu kamar Masai har yanzu suna ganinta a matsayin al'adar gargajiya ga mace kafin aure. Majalisar Dinkin Duniya ta ce daya daga cikin in Kenya biyar da ke tsakanin shekaru 15 zuwa 49 an yi musu kaciya. Masu fafutukan sun ce ana buƙatar ƙarin faɗakarwa don cimma burin ƙudurin na Majalisar Dinkin Duniya na kawo ƙarshen kaciyar mata a duniya nan da shekarar 2030. Amurka ta ce za ta dakatar da bayar da takardar izinin shiga ƙasar ta ga 'yan Najeriya har sai ƙasar ta inganta matakan tsaro a wajen bayan da fasfo ɗinta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Najeriya a jiya Talata kuma ya ce yana da kyakkyawan fata. Ministan harkokin wajen Najeriya Jeffrey Onyema ya bayyana cewa a wannan sanarwa ta zo masa a daban mamaki, sai dai ya ce Najeriya za ta ɗauki matakan gyara tare da samar da hanyoyin da za mu gabatar da tsarin samar da bayanai ga Amurka da dukkan ƙasashe membobin ƙungiyar hukumomin ƙasa da ƙasa na Interpol.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanninmu, inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce a shirye take ta inganta rayuwar 'yan gudun hijira da ke sansanonin 'yan gudun hijira a ɗaukacin ƙasar, da kuma gina gidaje don waɗanda suka rasa matsugunansu a sanadiyar ta'addanci na ƙungiyar Boko Haram. Hajiya Sadiya Faruk, ministar ma'aikatar jin ƙai da cigaban ƙasa, ta yi mun ƙarin haske a kan yadda ayyukan ke gudana.
Kwarai da gaske akwai abubuwa da yawa a wannan mutane suna sansanona daban-daban a wannan yanki na arewa maso gabashin ƙasa, musamman ma a jihar Borno, kuma ana kai masu tallafi ta hanyar kayan abinci. Kowane wata akwai iyakacin kayan abincin da ake kai musu a ƙarƙashin hukumar da ake kira hukumar kai agajin gaggawa wadda take ƙarƙashin wannan ma'aikata. Ana ba su maganin nisa, akwai wurin ba da magani da kula da lafiya a wannan sansanona, kuma ana taimaka masu ta hanyar ma yanda za a koya masu sana'a inda suke nan don su iya yin wani abu da za su samu kuɗi suna shigo masu. Yaransu ma ana taimakawa da sauran ƙungiyoyi na cikin ƙasa da na waje a ga cewa an ba su wani abun nan na ilimi da za a ilmantar da yaran da suke cikin wannan sansanona.
Tun za a iya cewa tun bayan kama aikinki da kika shiga ofishin da kike yanzu, kin ziyarci wasu sansanin 'yan gudun hijira a cikin ɗaukacin arewacin Najeriya kuwa?
Kwarai da gaske mun tafi ƙasa Adamawa, nan can ma akwai waɗanda ambaliyar ruwa ɗin nan ta shafa, mun je mun duba su. Mun je ta kanta jihar Borno ɗin mun duba su, kuma muna da ƙudurin zuwa sauran sansanona. Mun je jihar Zamfara, ko da yake su waɗannan mutane jihar Zamfara ba a sansanona suke ba, suna cikin gidajen mutane. Mun je mun kai masu agaji. Akwai ƙudurin na a ga cewa mun koma mun yi abin da wannan ma'aikata za ta fuskanta yanzu, shi ne taimako na dindindin, yanda za a ga an maida mutane gidajensu inda tsaro ya tabbata, kuma a ga cewa an taimaka masu da sana'o'i da za su iya riƙe kansu. Insha Allah nan ba da daɗewa ba zan je jihar Borno a muƙaddamar da foundation na gidaje 10,000 da gwamnatin tarayya ta bayar. Na a ga cewa an je an gina waɗannan gidaje a jihar Borno da kuma wuraren da za a koya wa mutane sana'o'i.
Rahotanni da suke nuna cewa akwai matsaloli da suka shafi na fyaɗe cin zarafin mata da ƙananan yara a waɗannan sansanoni, me kuke yi dangane cewa kun shawo kan wannan matsala?
To gaskiya ana iya kashin ƙoƙari, saboda duk waɗannan sansanonin muna da jami'an tsaro, muna da jami'an kula da waɗannan wurare kuma duk inda aka samu rahoto na irin wannan ana bincike kuma aka samu ana mika mutanen da suka yi wannan laifi ga jami'an tsaro ko ga hukuma wannan abin takaici ne
Hajiya Sadiya Faruk kenan ministar ma'aikatar jin kai da cigaban kasa ta Najeriya a wata tattauna da muka yi da ita jiya talata a nan ofishin a nan ɗakin watsa labaran mu a nan birnin Washington DC masu saurare har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma za mu ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku amma kamun nan bari mu dan shakata da wannan faifan
kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 6655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 6655
Shau mun samu kira mu na farko daga jihar Niger wake magana
Ibrahim ne yake hula a garin Negode a Cimba
To Malam Ibrahim muna jin ka
To masha Allah lalle game da ainihin wayannan kudade na margayi a gasha shi ma dan daidai da rayuwa ne shi yasa ake tsananta akan wannan al'amarin
To kana ganin inda yana raye kenan ba za a yi bincike ba kake nufi
to ai wanda suka alman da hana dukiyar Najeriya Allah kadai sai iya yawan sa a Najeriya kuma shi a bace ko da mulki ya kama fiti mun ga bakin ya gurgurdan abin da yayi a kasar nan kuma shi ne girma shugaban kasa Buhari ya san da haka kuma da Allah ya mai tsaware to ina ganin Najeriyan nan aiki ne zamu gani zai ga ya kuta su sauran kasashen turai na manyan kasashen duniya
to mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi Kaduna garin gwamnati wake magana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Alhaji Musa ina dan jin hayaniya fa a gurin nan
Wallahi yara ne barin dan kauce barkanku da dare
Shau muna jin ka
So sunana Alhaji Musa Garo mai rido da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
Shau muna jin ka
So alhamdulillah idan muka dauki irin wayannan batutuwa dai batutuwa ne wanda suke gaskiya idan aka dauka akwai abun dubawa
Eh
kuma mu irin kokarin da shi janar masa na abace misali a gare mu ai muna garin a nan arewa ne ba a samu ba irin su baban gida ba a samu shugaban kasa wanda yawa arewa irin wannan abubuwan ba
eh
kuma ni na garin da kamata a ce ma wai a tsani shugaban kasa Muhammadu Abacha ko dan yara su ko kuma dan wani abu ba mu ba abin da zamu yi sai da mai addu'a Allah ya ji kanzar sa na Abacha Allah ya gafarta masa amma mutum dan kishin arewa dan kishin Najeriya mai kishin mutanen shi
mun gode to bari mu tafi jihar Bauchin Yakubu wake magana
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
Mallam Ayuba muna jin ka
to alhamdulillahi wannan kudade dai Allah subhanahu wata'ala shi ya bar makansa sani to idan kuma Allah ya kaddara an karbo kudin muna so har ga Allah a kashe su ne a fannin ilimi duba da yadda musamman mutanen karkara a Najeriya nan yanzu suna bukatar a ba su ilimi wanda su ma da su zama ana daidaitawa daidai da su su ma su shiga cikin al'umma to da Allah in an karbo wannan kuɗi muna so gwamnati ta kashe su ta hanyar ilimi nagode mai magana
nagode mallam ayuba bar mu koma a Kaduna har yanzu kwake magana
Assalamu alaikum sunana Lawan na Lawan daga nan kamfanin Fatere ke Jaji Kaduna
Malam Lawan na Lawan muna sauraron ka
To ni abinda zan ce game da kudin da ake ci na abata ba abata kada ya ci kudin Najeriya ba
Eh
a taru an yi hira da Al-Mustafa na saurara ba abata kada ya ci kudin Najeriya ba saboda in kai lissafi kudin da abata ya bari su suka sace su manyan kasa su suka sace su suna amfani da sunan abacce ne
to suna watan suna harbewa ne da guzuma su harbe kar sana kake nufi
kwarai da gaske ma ko ai dazu kun yi hira da shi Al-Mustafa
to mun gode Malam Lawal bari mu tafi jihar Nasarawa ke magana a Nasarawa
Assalamu alaikum ni ne Aliyu Labaran daga jihar Nasarawa garin karamin hukumar ke jihar kai magajin ya Musa
to muna jin ka Mala Aliyu
to alhamdulillah wannan kudi na General Sani Abacha kana ce kudin Sani Abacha kudi ne na kasa wanda yake koye to tunda Allah ya sa dai gafar kasar mu alhamdulillah muna murna
to
muna murna a zarfa gyara mana kasa
to mun gode bar mu tafi kuma Baucin Yakubu wake magana
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wake magana
sunana Isma'il Muhammad Bello mai gari da shinkafa kasuwar Winci
to Mallam Isma'il muna jin ka
gaskiya kan kamar yanda masu magana suka yi magana da zamu damu ta da dusuwa gabanin mu kamar sana abaki ne wallahi da yanzu Najeriya ba zan san Najeriya nan ake yi ba sai ga rikan misalin mu da kamar irin su India da su Iran da sauran su amma ga mun an mun kasu ci gaba saboda wannan kura da dragon da suke su mulkar mu
to mun gode bar mu sake komawa Kaduna da har yanzu wake magana
Abdurrazzaq ne da karamar hukumar lere jar Kaduna
wake nan
Abdurrazzaq
to Mallam Abdurrazzaq muna jin ka
to ni ke game da kudin nan da ake cewa sani abacce ya kai waje ina bukatan a dawo da su a inganta rayuwar ƴan Najeriya kamar matsalolin hanyoyi da tsaro da suka dami ƴan Najeriya musamman abin da yake faruwa yankin birnin Gwari da Zamfara ni fata na kina
to muna godiya Malam Abdurrazzaq to har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku to muna da kira daga Gombe to yobe muna mallan ne yobe kana jin mu
ina jin ku
to bismillah wake magana
ina magana da garba engineer daga garin da ke
mallan garba muna jin ka muna jin ka
yawa to mu dai muna fatan wannan kudi da karbo su Allah sa mana aiki gaba daya dan muna bukatar ayyuka da tsaro kuma shi wannan sata ba bata kada yi sata ba yawa dan dai kawai shi din ba ransa ne amma da yawa akwai wanda suka yi zaton
to mun gode Malam Garba bar mu kuje birnin jihar Kebbi wake magana
engineer Musa bi ayyuka daga Kebbi National Government
to Malam Isa muna jin ka
engineer Musa ne
to okay to Malam engineer Musa muna jin ka Musa muna jin ka
alhamdulillah Allah dai sa dai a cikin alheri ga gannin cikin gadi
to amin sun mami me na ka gudunmawa
na kusan shekara biyu na nan hawan gidan kuwa daga kada ba sai yau
to muna jin ka me gudunmawa ka
gudunmawa dai yau ban gida Allah sai a biga zama da alheri
to mun gode bar mu koma jihar Kaduna wake magana
to da kai shi bali har dai barka da lafiya
barka ka dai Malam Murtala muna sauraron ka
Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasu a Kano tarayyar Najeriya
to muna ji
to a kaga dakta mu abun ya kan bamu mamaki kusan tunda demokradiya ta zo kusan a cikin shekara 20 kullun da gwamnati ta zo za ta yi take za a je a karbo kudin abaci kuma abun mu yana daure mana kai ba a ga tuntuni me yasa ba karbo kudin lokaci daya ba in ba dai su ma su kasa kallon masu amfana da kudin ba in ma ya dauka kuma ni a gani na ma ba ma bashi da sace kudi ba saboda yadda muke ga shi ne girman shugaban kasa ne yanzu baya shiga duk wata gwamnati da akwai kwama tala a baya da ta tun da ya shiga gwamnatin a bashi muna tunani tsarkake gwamnati ne kuma ba dan ma shi ne girman shugaban kasa da take magana ba ya kamata ayi ga duniya cewa gwamnatin su na can da ba tsarkakiya ce ba farau ne gwamnati bane a ya kamata dinga bayani da fatan za a tashi lafiya
to mun gode bar mu koma jihar Yobe wace magana
Assalamu
alaikum salam Malam Nairobi.
Yawa, na na kuwan zan faso ta Maturu.
Wake magana?
Fatuwar har yobe garin da Maturu.
To muna jin ka.
To, wato alhamdulillah ni dai ana wara ai wannan kudi na abata.
Eh.
Ya ni zan yi kamar mutuwa ce mai tona.
Eh.
Sai da inda abata yana raye. Wannan mallakar gaskiya ina ga ba zai faru ba. To amma tunda har hakan ya faru me ya kamata idan an karbo kudin nan a fusa wa jarida an karbo kudi adadi kaza kamar yadda ake sanarwa a kafafen watsa labaran nan kake fusawa a sanar da jama'a to mun karbo kudi adadi kaza zamu muku aiki kaza in Najeriya ta tabbatar da cewa eh hakan lalle ya kasance amma an aka kawo aka ji shurufa su ma hakan take
to mun gode bar mu tafi jihar Jigawa ke magana Jigawa
sanin shafta ne da mu kuma rusula kankarkar
to muna jin ka malam sani
ni abin da ke so ba wai sana ba ta kade bane yemin Najeriya
eh
akwai wadanda suka yi suna nan a raye dan ni su ba za bincike su ba
eh
kamata su ba bincike su an samu kudin duk gabaki da hada wa talakawa aiki
eh kana nufin
wanda ya mutu bane kawai za a bincika
kana nufin su wadanda suka yi mulkin soja kenan ko ku wanda kana nufin hadda na fara hula
din ma wanda ya mulkin aka bincike sai an samu kafi a gindin sa
eh
saboda haka bincike su ma an samu kudin mu kawai a mana aiki a huta lafiya daga Sani Muhammad Shafta karma kuma su tankarkar
to mun gode malam Sani Muhammad da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna jira ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da waɗannan kuɗaɗe na General Sani Abacha da ake cewa an kwato daga sauran ƙasashen duniya ya kuma kuke ganin waɗannan kuɗaɗe idan an karɓo su ya za a yi amfani da su ta yanda za su taɓa rayuwar al'umma to muna da kira daga jihar Gombe wake magana muna jin ka na Gombe
ina jin ka
eh muna jin ka me wake magana
ni ne dinge dinge ne daga jihar Gombe duk local government
to dinge dinge muna jin ka
ni dai ina dan ba da shawari ne da saga wannan kudaden da ake bayani sa
eh
to mu kuma idan Allah ya kaddara da wannan abun har ya faru muna roƙon gwamnatin Najeriya da ta taimaka mana ta duba mana hanyoyin da muke fama da su ta taimaka
to masha Allah to muna godiya malam dinge dinge to muna godiya ina ganin iyakar abin da za mu dauka kenan a wannan lokaci to masu saurare gobe ma rana ce idan Allah ya ba mu iko za mu ba ku dama ku sake kira ku bayyana mana ra'ayinku yanzu kuma bari mu je ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
a mako na takwas na Premier League din kasar Ghana san ci kwarafa ta yi baran-baran da Wafa FC a Sagar Cup take nan ba karibin da mu sa'an nan Mysterious Dwarf ta ba da mamaki yayin da ta yi kwanci-kwanci talabta wa Edwana Stars kashi da ci 3-1 Accra Great Olympics ta yi tattaki har kuma sai ta yi wa King Faisal yankan kauna ci 4-3 a Babayaran Sports Stadium yanzu ga sakamakon sauran wasannin ligin din da aka yau Araba Midyama SC 1 Bechim United na nema Legon Cities 1 Elmina Sharks banza Chelsea 1 Karela United banza Liberty Professionals 1 Dreams FC 2 sa'annan Inter Allies 3 11 Wonders na nema Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta nada Obed Kufu a matsayin jami'in mutunci kamar yadda hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA a takaice ta bukata yadda zai rinka sa ido akan duk waɗansu abin da suka danganci mutunci din da kumbiya kumbiya na ƴan wasa da alƙalan wasanni gabaki daya. Masu shirya wasannin Olympics da za a yi a birnin Tokyo sun nuna damuwa ainin game da yaduwar cutar coronavirus da irin tasirin da za ta yi a wasannin na Tokyo. Babban jami'in zartarwar kwamitin shirya wasannin din na Tokyo Toshiro Mochi ya ce fatar su a kawar da cutar cikin hanzari. Shelley Ann Fraser Price wacce sau hudu tana lashe tsirin mita 100 na duniya ta ce za ta iya yi wa matasa masu jini a jika fintikautar lashe zinari a Tokyo. Lionel Messi ya yi suka ga jawabin da daraktan wasanni Eric Abidal ya yi cewa ƴan wasa ba su yin aiki tukur karkashin tsohon kociya wato Ernesto Valverde. A watan Janairu ne aka sallame Valverde din Phoenix Sentien na iya maye garbinsa. Dan wasan Ghana Kojo Asamoah bai samu shiga cikin jerin ƴan wasannin Inter Milan da za su taka mata leda a rukunin knockout na ligin Turai na shekara 2020 ba. Dan wasan mai shekaru 31 sau uku yana bugawa Inter Milan wasan Champions League inda suke yin na uku a rukunin FA aka maishe su kasa zuwa ligin din Turai. Amma an kara sa sunan Victor Moses da Christian Eriksen da aka yi sayin din su baya-bayan nan cikin jerin ɗan wasan guda 22. Kociyar kasar Ghana a zamanin gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2002 Malik Jabir ya fito a wannan lokaci bayan shekara 18 yana bayyana dalilin da yasa a wannan lokaci suka kore Sami Kufuor daga sanin Black Stars. Abdul Malik Jabir ya ce sun kore shi ne saboda a lokacin ya ramfita cikin dare ya tafi wurin shakatawa. Hakan din suna jin zai gurɓata ƴan wasannin gabaki daya abinda ya sa cikin hanzari aka sallame shi kenan. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Radwanul Lamuk tare ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
So a gaida Radwanul Abbas yanzu nan mun samu labarai da dumudumin su daga jihar Kaduna. Rundunar ƴan sandar Najeriya sun yi nasarar kashe waɗansu ƴan kungiyar Ansarullah waɗanda suke ƴan ta'adda wanda suka kai kimanin kusan mutane 250 a karamar wani gari da ake cewa Kaduru da ke karamar hukumar Birnin Gwari a jihar Kaduna. Idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji mu ɗauke da cikakken bayani. Yanzu kuma za ka kawo muna kanin labarai.
To yau ne Laraba za a kawo ƙarshen shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da ake tsammanin wanke shi daga zargin wuce gona da iri a gudanar da aikinsa da kuma yi wa majalisa karan tsaye. Wata kotu a Afirka ta Kudu ta ba da sammacin kama tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma bayan da ya yi ta yin ƙin bayyana a gaban kotu domin fuskantar shari'ar zargin cin hanci da rashawa da aka daɗe ana yi. Sannan a ƙasar Kenya duk da cewa ta haramta kaciyar mata a shekarar 2011 al'adar ta ci gaba a wasu ƙabilu. Shugaba Uhuru Kenyatta ya yi alƙawarin kawo ƙarshen yin kaciyar mata kafin shekarar 2023 shekaru 7 gabanin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙayyade don dakatar da wannan al'ada a duniya baki ɗaya. Masu fafutuka duk da haka sun ce ana buƙatar ƙarin ɗaukar matakai yayin da miliyoyin yara mata har yanzu suke cikin haɗarin fuskantar wannan al'ada.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma wadda ta shirya ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.